ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك يا أمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Laraba, yau 9 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1442, a wanda kuma yake daidai da 21 ga watan hudu miladiya ta 2021. Muna cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, cikin tafsirin suratul anbiya, wanda kuma muna cikin kissar Annabi Ibrahim alaihi salam da mutanansa. Kafin mu shiga karatu, za mu ansa wasu daga cikin tambayoyinku. Akwai wanda ya rubuto yake tambaya cewa a cikin darasin da ya gabata malam ya yi ishara zuwa ga cewa mafi girman gunkin da mutanen Annabi Ibrahim suke bautawa shine ba'lu, wanda aka yi shi da zinari, yake kuma wakiltar rana. Amma Al-Qur'ani ya zo da sunansa a ƙarƙashin labarin Annabi Ilyas. To malam, shin ba'lu na mutanen Annabi Ilyas shi din ne mutanen Annabi Ibrahim suke bautawa, ko kuma yaya al'amarin yake? Da a ce zai tuna, lokacin da na yi maganar na ambaci cewa a kissar Annabi Ilyas Allah ya ambace shi, wa inna Ilyas lamina al-mursalin qala liqaumihi ala tattaqun atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin Allah ربكم ورب آبائكم الأولين. شوى مغانر بعلو القرآن ألا يكاوت كركشين كسر النبي إلياس. النبي إلياس هنا لكتشكين النبا بنو إسرائيل وأن سكى زوباين النبي موسى عليه السلام. كما إذن كاسن تاريخي ذاك سنشوى النبي موسى عليه السلام لمتى ننسى سنيو قورة زوى فلسطين زوى شام zuwa Sham, inda Annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun ba su samu karasowa Baitul Maqdis ba. Allah ya karbi ransu a wannan yawon na tih da Allah subhanahu wataala ya ce ya sanya wa banu Isra'ila a matsayin uquba saboda kin ansa kiran Annabi Musa alaihi salam da ya musu. To bayan banu Isra'ila sun samu shigowa sun zauni yankin Sham, yankin Sham kuma kamar yadda muka faɗa, waɗanda suka binan akwai ƙabilar Al-Kana'aniyun, Kana'anawa Larabawa ne da sun daɗe da zama a wannan yankin tun gabanin zuwan banu Isra'ila. To su kuma suna bautawa gumaka, wannan ƙabila ce, tsohuwar ƙabila ce da daddiya, suna bauta gumaka, ko shi Annabi Ibrahim alaihi salam ya zo ya same su anan. To daga cikin gumakan da suke bautawa akwai shi wannan ba'al din, wanda kalmar ba'al kalma ce ta Larabci wacce ke nuna namiji. San a Larabci ko mijin mace akan kira shi ba'al, wa hadha ba'ali shaykha ana alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'ali shaykha, zan haihu ina tsohuwa alhalin ga mijina yana tsoho shi ba. Kaga ba'ali wa bu'ulatuhunna shine jam'in ba'al bu'ula, wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. To saboda haka wannan gunkin na Kana'aniyuna su banu Isra'ila bayan sun farewa tsi da koyarwar annabi Musa alaihi salam da tauhidin da yazo musu da shi suka shiga wasu al'amura har ma ta kai wasu daga cikin su rika bauta ma wannan gunkin sai rika bauta ma wannan gunkin na Baal an ce yadda aka gina shi an gina shi da kan dan maraki sifar mutun ce amma an masa kan dan maraki da kahohuna guda biyu an yi shi akan kujera ya miƙa hannunsa haka saboda haka kaga annabi Ilyas alaihi salam yana daga cikin annabawan Bani Isra'il saboda haka ya zo cikin irin annabawa da Allah ya rika turo wa Bani Isra'ila domin su gyara musu abin da suka lalata na aqida saboda haka ya zo yake musu tsawa akan bautar wannan gunki na Baal amma ba wai gunki ne asalinsa na Bani Isra'il ba gunki ne na Kana'aniyun su kuma Kana'aniyun annabi Ibrahim alaihi salam ya riske su saboda shi wannan Baal din kamar yadda muka ce yana wakiltar rana akwai wanda shi kuma yake wakiltar wata suna kiran shi qatta janna shi kuma yana wakiltar wata sauran kuma gumakan suna wakiltar taurari da suke sama to sai tambayar sa ta biyu yake cewa a ƙarƙashin bayanin da aka yi na darbul amsal inda muka yi bayanin fadar annabi Ibrahim alaihi salam بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون شوى مثالي ني وتؤكي هننك ميسنداني باوي أنا نفن ينا نفن شوى تبس شيء أولا سينا نفن ونم ببان ويك شيء شيء ككر ياسبا توشين يكي شوى أوجن أمسر النبي إبراهيم عليه السلام دي باير دبيانن دمالمي سكيه shin haka yana nuna dalilin wasan kwaikwayo kenan a kai makamin da ƙarin bayani wasan kwaikwayo a karan kansa ba wai shine ke da illa ba shi wasan kwaikwayon ba wai shine illar ba abinda yake haduwa da shi wasan kwaikwayon ko a yanayin da ake yin sa shine yake da matsala a yanayin cakuɗeɗe ne ya tsakanin maza da mata ko ƴan mata da samari da yanayin irin shiga da ake yi shiga ta fitsara ta rashin kunya da irin abubuwan da ake kuma kokarin nunawa da sakon da ake kokarin isarwa wanda yake kunshe wani lokaci da yada alfasha da Allah subhanahu wataala ya hana abinda ma babu wani wanda yake tunanin faruwar sa sai a zo ana nuna shi a wasan kwaikwayo wanda wannan zai tuna ma wani mai mummunar zuciya cewa a ashe ga abu kaza ma ni na manta da shi ko ban san ma ana yin sa ba shikenan a yada wannan barna amma shi a karan kansa wasan ba shine mai matsala ba tunda wani abu ne da kowa ya san cewa kwaikwayo ne ko ainihin misali ne ake bayarwa mun kawo kissar annabi Dawud alaihi salam da mala'iku idh tasawwaru al-mihrab muka ce alal haqiqa abinda mala'ikun suka zo suka nuna wa annabi Dawud a lokacin ba wai wani abu bane da ya faru tsakaninsu tunda ana maganar wasu mutane guda biyu suna rigima da wani da dan uwansa akan awaki ɗaya yana da akuya ɗaya tana da akuya 99 har ɗayan saboda hadama shi mai akuya 99 saboda hadama yayi ta azalzalar dan uwansa har ya ci galaba akan sai ya karbe masa tashi akuyar guda ɗaya ya hada da nashi 99 to kowa ya san cewa mala'iku ba su da wannan al'amari mala'ika yana kiwo ne ko mala'ika yana rigima da dan uwansa mala'ika saboda ka an yi haka ne domin a bashi wani darasi shine karshen ayar ta nuna wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa qarrara ki an wa anab fa ghafarna lahu dhalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab saboda haka irin wannan dan ya faru ba a cewa shi ne ke da laifi dan an kwaikwayi wani abu da ya faru a baya amma abinda za a hada da shi wannan kwaikwayon da hanyar da za a yi shi a nan ne malamai suke magana a kai inda za a ce a yi wasan kwaikwayon babu wani abin da yake mahzuri babu wani abin da yake na haramun a ciki babu haduwar maza da mata babu irin wannan karairaya da ake yi a ciki da wasu maganganu da basu dace a ji ana faɗar su ba to da ba zai zama laifi ba sai wanda ne ke tambayar hukuncin shakar inhaler ta masu asma ga mai azumi, babu laifi mai azumi ya shaka inhaler. Inhaler ba abinci bane, ba abinci bane, ba abin sha bane, saboda haka baya daga cikin abin da zai karya azumin mai azumi. Duk abin da baya shiga karkashin at-ta'am ko ash-sharab ba a kiran shi abin da yake karya azumi, inda matukar dai ba ci bane ba sha bane, ba kuma sha'awa bace da aka sani wadda take karya azumi. Haka ko da allura aka yi wa mutum yana azumi, ba za ta karya masa azumi da masa allura, sai dai in allura nan ce wacce take dauke da abin da zai ciyar da shi, wacce take makofin abinci, wacce take da glucose, to wannan kaga daidai take da ya ci abinci, wannan za ta karya azuminsa. Amma dan yana malaria ko yana zazzabi ya je an masa allura, wannan ba zai karya masa azumi ba, ko an dau jininsa ko an bashi jini, wannan ba zai karya masa azumi ba, ko yana azumi an je an masa allurar corona, wannan ba zai karya masa azumi ba. Sai mai hukuncin fitar da mazi dan karamar sha'awa ga mai azumi. Babu shakka mai azumi ya kamata ya guji dukkan wani abin da zai shafi azuminsa, sawa'un zai karya azumin ne ko kuma zai lalata ruhin azumin. Daga ciki akwai wannan abin da ya shafi sha'awa, ya guje wa dukkan wani abin da zai tayar masa da sha'awa. Wasu malamai suna cewa azumi ya karye idan mutum ya fitar da mazi, amma maganar tana da rauni, babu abin da yake karfafa ta. Sai dai kuma abin ne sananne cewa baya halatta ga mai azumi ya nufi abin da har zai kai shi ga ya fitar da maziyinsa. In yi haka, to ko da ba a ce azuminsa ya lalace ba, to ya aikata abin da bai halatta ga mai azumi ya aikata shi ba. Saboda haka sai a guji wannan. Menene hukuncin zagi da ko bacin wata kabila ko wasu al'umma? Misali a rika cewa yan kaza malalata ne, ko yan kaza marowata ne, ko kuma wani abu makamancin wannan. Na ji mun yi magana akan wannan cewa ko mutum ɗaya ba yadda ka zage shi ba ko ka ɓace shi haka kawai, ballantana kuma al'umma, tana wata kabila gaba ɗayanta ka siffanta ta da wata siffa mara kyau, ce musu marowata ko ka ce musu maki ko ka ce musu miyagu ko ka ce musu malalata ko wani abu irin wannan. Babu shakka a cikin kowace kabila akan samu mutanen kirki, akan samu wanda suke na banza. Babu wata kabilar da gaba ɗayanta daga farkonta har ƙarshenta dukkaninsu su zama mutanen kirki, kamar yadda babu wata kabila daga na farkonta har na ƙarshenta duk su zama mutanen banza. Dole ana samun mutanen kirki, ana samun kowa da ba na kirki ba. Saboda haka dukkan wani abin da zaka soki wata kabila da shi, kai ma a kabilarka akwai wannan. In lalatan ne akwai a cikin, in malalatan ne akwai a cikin kabilarka, kai ma in marowatan ne kai ma a cikin, watakila a gidanku ma akwai marowatan, watakila kai ma kanka marowacin ne. Saboda haka babu wata kabila da ta cancanci kai mata kudin gora irin wannan. Ba mu san ana irin wannan ba, ba ga mabiya addinin Shi'a ba. Su ne suke dubar kabila guda gaba ɗayanta kamar Banu Umayya, su riƙa la'antarsu suna zaginsu. Wanda kuma wannan an san cewa abu ne da ya kauce wa koyarwa ta addinin Musulunci. Haka baya halatta yin haka, ba ƙaramin zalunci ba ne. To sai wanda yake tambaya game da shin farilla ne mata ta dafa wa mijinta abinci, ko kuma sunna ne, ko mustahabbi ne? To kai mai tambayar, in har Allah ya sa kana da aure, a gurinka wanne ne ya kamata ya kasance tsakaninka da matarka? Za ka ɗauka a matsayin farilla ne, ko ko za ka ɗauka a matsayin sunna ne, mustahabbi ne? In ta ga dama ta yi maka girki, in ta ga dama ta yi maka girki, wanne kai ka zaɓa? Babu shakka ko da ka ji wani yana faɗar irin waɗannan cewa ai ba dole ne mace ta yi wa mijinta girki ba, ba dole ne ta yi masa hidimar gida ba, ba dole ne ta yi masa shara ba, ba dole ne ta yi kaza ba, ba dole. Shi da yake faɗar wannan da zai koma gida ya samu ba a yi masa abinci ba, ya je da yunwarsa, ya gama ɓaɓatinsa, ya shiga gida da yunwarsa, da zai je ce ka abinci, to ai na ji ka yi bayani ba dole in yi ba, to kaga balli ne zai tashi, rigima ce za ta kaure. to kuma dan na faɗa shikenan dan rashin mutunci sai ki kimin abinci sai rashin mutuncin a ciki kace ba dole bane wannan magana ce wacce take ba ta da wani dalili kuma rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbansa da ta mutanen magabata duk tana nuna akasin haka annabi sallallahu alaihi wasallam matansa su suka rike masa hidimar gida haka nan sahabbansa su ma matansu suka rike hidimar gida ba taba jin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya ya faɗa cewa mata kada su yi hidima a gidajensu ba ba taba ji ba inda kuma wani abu ne wanda bai zama dole ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗakar cewa waɗannan fa matan da suke muku girki taimakon ku suke yi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ko yaushe shine a kyautata zamantakewa tsakanin miji da mata wa ashiruhunna bil ma'ruf Allah yake magana da maza saboda shi namiji shi yake da ragamar tafiyar da gida shi yasa ba a ce wa mace ba a ce wa mata ba wa ashirnahum bil ma'ruf sai aka ce wa maza wa ashiruhunna bil ma'ruf saboda mazan suke da wuka da nama a gidajensu ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa to saboda haka rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta sahabbansa da ta ƴaƴansa ma mata da ya aurar duk su suka rike wa mazajensu girki a gida su suka rike hidimar gida da shara da sauran al'amura akwai sanda na Fatima har hannunta bororo ya rike yi an san bororo haka hannu saboda abin da yayi kanta yayi kamar ya ebi ruwa saboda tsabar nika da aikace-aikace har ta zo take neman annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taimaka mata da yar aiki da za ta rika taya ta in an kawo irin bayi da ake kawowa a bata mace wacce za ta rika taya ta aiki bata samu annabi sallallahu alaihi wasallama a gida ta gaya wa Aisha wata riwaya ta gaya wa Ummu Salama ko kuma ta gaya musu ne su duka biyu da suka annabi ya dawo suka gaya masa ya je ya same ta ita da mijinta Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ya nuna musu cewa in sun zo kwanciya su yi kabbara abin da zai faɗi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 yace wa hadha khairul lakum min khadim ku riki wannan yafi muku da hajima da kike nema annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi faɗa yace kai Ali ya kake ba ta aikatau haka har gashi hannunta yana ta moro ni na auren maka da ita ne don ta rika maka aiki annabi bai faɗi haka ba sai ya nuna mata ta yi haƙuri amma ga wani tasbihi da ya kamata su rika yi wani zikiri da ya kamata su rika yi in su zo kwanciya zai taimaka mata wajen ta samu nishaɗi ta samu karsashi a kullum in ta tashi domin aikin gida to haka nan mun za mu ga duk matan sahabbai gaba ɗaya su suke musu girki su suke musu abin nan don haka maganar a zo a ce wai ita mace ai ba a ce sai ta yi wa mijinta girki ba wannan neman haɗa faɗa ne a cikin gidajen mazaje kuma shi ba malamin da zai faɗi haka ba zai iya ɗabbaƙa wannan hukuncin da yake fatawa da shi a gidansa ba kuma in ya isa yi wa ƴaƴansa mata fatawar cewa in sun je gidajen mazajensu su tubire da dan zai ga yadda za a riƙa koro matan ƴaƴan nashi gidansu saboda haka wannan magana ba daidai ba ce shi yasa Ibn al-Qayyim idan aka koma Zadul Ma'ad fi Yadi Khairul Ibad da Ibn al-Qayyim ya yi magana mai tsawo a kan wannan yana mai da martani ga waɗanda suke ƙoƙarin su ce mace in ta ga dama ta yi in ta ga dama kar ta yi ba haƙƙinta ba ne ta yi a'a zamantakewa ta miji da mata zama ne na cuɗanin cuɗe ka kowa yana da buƙatar ɗan'uwansa miji yana da buƙatar matarsa mata tana da buƙatar mijinta mata su zauna a gida su kula da abubuwan da suka shafi gida maza kuma su fita su je su nemo wa mata matansu da iyalansu abinda za su ci su yi sutura da shi shine abinda yadda Allah subhanahu wataala ya raba ayyukan ce waɗanda ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna ku abinda waɗancan kuma ya ce famshu fi manakibiha wa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah za ka ce su fita su je su nemo arziki duk inda yake su yawo a sassan duniya su samu abinda za su ci su ko mata aka ce wa qarna fi buyutikunna ku kuma ku zauna a gidan dajinku to shine ta zauna ta yi ta bacci ta yi ta bacci kai kuma ka je ka yi wa abin nan ka soyo abincin ka kawai ka tashe ta ta ci ta kwanta wannan ai ba hankali ba zai karɓi wannan ba saboda haka idan aka koma aka duba Zadul Ma'ad fi Yadi Khairul Ibad na Ibn al-Qayyim ya yi cikakken bayani tare da hujjoji a gamsassu game da wannan matsalar. Ci gaba da
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
الله سبحانه وتعالى يتي ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة مكيمس كوتر إسحاق ويعقوب قاري وتجيكا وكلن جعلنا صالحين كما دكنن سو من سانيا سو متانن كركي وجعلناهم ائمه كما مكا سانيا سو شواغبني يهدون بامرنا ده سكي شريروا ده امرنمو واوحينا اليهم فعل الخيرات كما مكا يي مسو وحيين ايكتا ايكين ايوكان الخير واقام الصلاه ده تصير ده صلاه وايتاء الزكاه ده بعد زكاه وكانوا لنا عابدين kuma sun kasance masu bauta gare mu mu kadai. Allah subhanahu wataala ya ci gaba da fadar ni'imomin da yayi wa Annabi Ibrahim alayhi salam bayan waccan ni'ima ta kubutar da shi da yayi da shi da dan uwan sa Lot daga mutanansa wadanda suka yi yunkurin su halaka shi. Allah ya kubutar da su sannan cikin ni'imar sa da falalarsa sai ya kawo su wata ƙasa da yawa albarka, ita ce ƙasar Sham, wacce Allah subhanahu wataala ya mata albarkatai da yawa, ya kuma faɗi irin albarka da ya mata a gurare daban-daban, da ya kira ta allati barakna fiha lil alami, wacce Allah ya sanya albarkatu a cikinta domin talikai. Wace ƙasa ce wacce take da ni'ima, take da wato ƙasar noma, sannan take fitar da ƴaƴan marmari da ƴaƴan itatuwa da shuke-shuke masu ban sha'awa, sannan masu kyau masu amfani. Sannan ƙasa ce wacce take tana da zaman lafiya, kuma Allah subhanahu wataala ya zabe ta ta zanto mabubbugar annabawa da yawa, musamman annabawan Banu Isra'il. Allah ya sanya albarkatu da yawa a cikinta. Ga kuma Baitul Maqdis shine masallaci na biyu da aka gina bayan Ka'aba. Allah subhanahu wataala ya zabi wannan ƙasa ya sanya a cikinta, zaka ƙasa ce mai albarka. To Allah subhanahu wataala bayan ya yi masa waccan ni'ima ta kubutar da shi, kuma ya kawo shi ƙasar da take da albarka, ya zauna da shi da iyalansa. To daga cikin kuma ni'imomin da ya yi masa shine kyautar ƴaƴa da ya yi masa. Allah subhanahu wataala ya yi wa Annabi Ibrahim alayhi salam kyautar ɗansa Isma'il bayan ya yi ƙaura ya dawo Falastin. Matarsa Sara ta ba shi Hajar, domin sun yi shekaru har sun tsufa tukub-tukub ba su samu haihuwa ba. To sai Allah subhanahu wataala da rahamarsa ya ba shi ɗansa na farko, shine Isma'il, daga ita wannan kuyanga Sara. Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan domin ya zanto makofi na abin da ya rasa. Ya rasa ƴan uwansa da danginsa da ƙasar da aka haife shi da inda ya taso ya saba, mutanen da ya saba da su. Ya yi ƙaura ya zo inda bai san kowa ba, baya tare da kowa sai matarsa, sai kuma Lot wanda yake tare da shi, wanda shi ma Allah subhanahu wataala ya tura shi ƙasar Sodom domin ya zanto annabi manzo a can. To saboda daga shi sai matarsa, sai kuma wannan kuyanga tashi Sara. To sai Allah subhanahu wataala ya masa kyauta ya ba shi ɗa Isma'il bayan ya roƙi Allah. Sannan kuma daga baya bushara ta zo masa mala'iku suka zo suka yi masa bishara da cewa Allah subhanahu wata'ala zai ba su haihuwa shi da matarsa Sara, wanda har suka yi mamaki, ko ce ita matar ta yi mamaki ta yaya za a yi tana tsohuwa tsohuwa tukub, mijinta ma tsoho tukub tukub, kuma sannan su haihu. Amma Allah subhanahu wata'ala ya nuna masa cewa wannan ba abin mamaki bane. Allah ce wa imra'atuhu qa'imatu fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la amrun ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahlal bayt innahu hamidun majid. Tana tsaye bayan Annabi Ibrahim, bayan mala'iku sun biyo ta wajen Annabi Ibrahim alayhis salam, Allah ya tura su je su halaka mutanen Lut. To da suka zo suka yi masa albishir cewa zai haifi ɗa da shi da matarsa. Matar tana tsaye farin ciki ya kama ta har tana dariya. Sai take mamakin cewa a alidu wa ana ajuz, ta ce ai mata bishara da ɗa Ishaq, kuma Ishaq din ma zai haifi ɗa Yaqub, wato za su samu ɗa da jika. Ma'ana wannan yana nuna cewa an musu bisharar Allah subhanahu wata'ala zai ba su ɗa sunan shi Ishaq, kuma wannan Ishaq din zai yi tsawon rai har ya haifi ɗa shi ma, kuma za su yi tsawon rai har zuwa lokacin da ɗan nan nasu da za su haifa za su ga jikansu. Tunda ai ba zai zama bishara gare su ba idan ya zanto jikan za a haife shi bayan su mutu, amma su ga ɗan su gashi shi ma ya haihu, ma'ana yanzu sun samu ɗa ga kuma jikan ɗa, ga kuma ɗa jika tare da shi. To babu shakka wannan zai fi zama bishara. Shine ce min wara Ishaq Yaqub, bayan Ishaq kuma muka ce za ta samu, za a samu Yaqub. To wannan baiwa ce Ubangiji subhanahu wata'ala, kyauta ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya so yi wa Ibrahim alayhis salam, bayan ƙauracewa mutanensa da yadda abin da suke gwautawa ba Allah ba. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Allah subhanahu wata'ala ya ce yayin da Annabi Ibrahim alayhis salam ya ƙauracewa mutanensa da abin da suke bautawa ba Allah ba, wa habna lahu Ishaq, sai muka yi masa kyautar Ishaq, wa Yaqub muka yi masa kyautar Yaqub, wa kullan ja'alna nabiyya, kuma dukkanin su muka sanya su suka zan annabawa. Za mu ga duk inda Allah subhanahu wata'ala ya maganar wannan Ishaq da Yaqub zai ce ya masa kyautar su, wa habna lahu wa habna lahu, anan kaga abin da yace Ubangiji subhanahu wata'ala ya masa kyauta. Annabi Ishaq alayhi salam ya roki Allah subhanahu wata'ala ya bashi, inda ce rabbi habli minas salihin, rabbi habli minas salihin, ya Ubangiji kai min kyautar da daga cikin mutanen kirki. To da ya tashi aka yi masa kyautar Ishaq, sai kuma aka hada masa da ƙari nan shine Yaqub. Shi yasa anan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa habna lahu Ishaq wa Yaqub nafila, wa Yaqub nafila, muka yi masa kyautar Ishaq sannan muka yi masa kyautar Yaqub, shi kuma nafila ƙari akan wannan kyautar, wannan roƙon da yayi. Ya roƙi ya yi masa kyautar ɗa, Allah da ya tashi masa kyautar ɗa sai ya hada masa da jika. To shi yasa aka ce, wasu malamai suka ce wa Yaqub nafila, da Yaqub ƙari, sai zanto ƙari ɗin shi Yaqub ɗin ba wai Ishaq ɗin ba. Shi Ishaq ɗin daman shi ya roƙa, wannan kuma ya zo ƙari ne akan roƙansa ba tare da ya yi ba, wato an masa ƙari akan abin da ya roƙa. Ya roƙi ɗa ɗaya, Allah ya ba shi ɗa har da jika. To wannan shi ne abin da yawa daga cikin magabata, ko in ce da yawa daga cikin malamai suka fassara wannan nafila ɗin cewa shi Yaqub ɗin ake nufi, shi ne ƙari ɗin. Daga cikin magabata akwai Abdullahi ɗan Abbas, akwai Qatada, akwai Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, akwai Al-Hakam ibn Utayba. Haka nan cikin malaman tafsiri wanda suka ce nafila ɗin ana nufin Yaqub, akwai Muqatil ibn Sulaiman a cikin tafsirinsa, akwai Az-Zajjaj a cikin littafin Sama'anil Qur'an, haka nan akwai Al-Wahidi a cikin tafsirinsa Al-Wasit, da kuma tafsirinsa Al-Wajiz. Haka nan akwai As-Sam'ani shi ma cikin tafsirinsa, akwai Al-Qurtubi a tafsirinsa. Dukkanin waɗannan sun fassara nafila da cewa ana nufin shi Yaqub ɗin, shi ne ƙarin. Wannan kuma shi ne zaɓin Ibn al-Qayyim rahimahullah da kuma Ash-Shawkani da wasunsu. Daga cikin malamai kuma akwai wanda suka ce nafila din ana nufin duka biyun. Duka biyun. Farko Ubangiji subhanahu wataala ya ba wa Annabi Ibrahim ɗansa na farko Isma'il, wanda shi ne ɗa na farko basharnahu bi gulamin Halim. Halim ɗin shi ne Annabi Ibrahim alayhi salam, wanda Allah subhanahu wataala ya sanya shi ya zanto mai yawan haƙuri. To bayan wannan sai Ubangiji subhanahu wataala kuma ya ƙara masa wani albishir, wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Allah ya sake masa albishir ɗin ɗansa Nabi Ishaq. To zannan kuma ƙarin ƙari kuma shi ne Yaqub. Saboda haka suka ce nafila ɗin ana nufin da shi Ishaq da shi Yaqub ɗin dukansu ƙari ne, ba wai Yaqub ɗin ne kaɗai ƙari ba, har shi Ishaq ɗin ƙari ne tunda kafinsa Allah subhanahu wataala ya ba shi babban ɗansa Isma'il. Saboda haka Allah sai sake ƙara masa bayan ya fitar da rai, sai kuma ƙara masa da Ishaq, bayan wannan ma sai kuma ya ƙara masa da Yaqub. To wannan shi ne tafsirin wasu daga cikin malamai kamar Ata'a ibn Abi Rabah da Mujahid daga cikin tabi'ai, haka suka fassara ayar. Haka nan daga cikin malaman tafsiri kamar irin su Ibn Atiyya a cikin Al-Muharrar Al-Wajiz da Ar-Razi a cikin Mafatihul Ghaib da Ibn Ashur a cikin tafsirinsa At-Tahrir wa At-Tanwir, dukkaninsu haka suka fassara ayar cewa nafila ɗin ana nufin duka biyun, ana nufin da shi Yaqub a Ishaq da shi Yaqub ɗin gaba ɗaya. Suka ce domin idan ya zanto ita sifar nafila ɗin za ta iya zama duka biyun, to ya kamata a ɗauka a duka biyun ake nufi, ba wai iya Yaqub ɗin shi kaɗai ba. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullan ja'alna salihin, dukkaninsu mun sanya su mutanen kirki ne, domin dukkaninsu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su sun zanto annabawa ne, sannan kuma shiryayyu ne masu shiryarwa, wanda take cewa wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina, muka masa kyautar Ishaq da Yaqub dukkaninsu mun shiryar da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya Ishaq Ibrahim din da Ishaq din da Yaqub din dukkaninsu masu da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, masu kaurecewa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana. Shine Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilayhim fi'l khairat, muka sanya su ana nufin da shi Annabi Ibrahim alayhi salam da ɗansa Isma'il da Ishaq da Yaqub dukansu muka sanya su a'imma, shuwagabanni ne, yahduna bi amrina, waɗanda suke shiryarwa da umarninmu. Ubangiji subhanahu wataala ya zaɓe su ya sanya su shuwagabanni, saboda sun shiryu da shiryar Allah subhanahu wataala, kamar yace kullan hadaina, dukkaninsu ya shiryar da su, ma'ana a karan kansu sun zama shiryayyu. Bayan haka kuma Ubangiji subhanahu wataala ya ba su wani matsayi na su shiryar da mutane, bayan su a karan kansu sun zama shiryayyu ne, wa kullan salihin a karan kansu mutanen kirki ne, sannan kuma bayan haka sai ya sanya su shugabanni ne waɗanda ake koyi da su, sannan kuma suna nuna wa mutane abin da ya dace. Wannan shi kansa wata ni'ima ce ta daban da Allah subhanahu wataala ya yi wa Annabi Ibrahim alayhi salam, ta yadda ya sanya zurriyarsa suka zama annabawa mutanen kirki. Wa ja'alna fi zurriyatihi an-nubuwata wal kitab, kamar da Allah ya ce mun sanya annabci da saukar da littattafai a cikin zuriyar Annabi Ibrahim alayhi salam. Saboda Allah subhanahu wataala ya yi masa ƙari akan wancan ni'ima da ya masa, kuma ya sanya su suka zama shugabanni. A imma su ne waɗanda ake ganin abinda suke yi mai kyau ana koyi da su. Kalmar a imma takan zo a mutanen kirki waɗanda ake koyi da su, saboda abinda suke yi mai kyau ne. Takan zo kuma a imma shugabanni ne na ɓarna, shugabanci ana yin sa a shugabancin kirki, ayyukan kirki da kuma shugabanci na mutanen banza duk ana samu. To amma su waɗannan shugabanni ne ya haduna bi amrina, wanda suke shiryuwa da umarninmu, ma'ana ana ganin ayyukansu masu kyau ana koyi da su. Allah subhanahu wataala yana cewa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, daga cikin mutanen Annabi Musa akwai al'ummar da suke yahduna bil haqqi, suna shiryuwa da gaskiya. Wa bihi ya'dilun, da kuma wannan ne suke adalci. Wato wannan yana nuna maka shugabanci wanda Allah subhanahu wataala yake yaba, wanda ake yi masa san barka, shine shugabancin mutumin kirki a karan kansa kuma mai kokarin ya dora mutane akan kirki akan hanyar kirki wannan shine shugabancin da Allah subhanahu wataala yake yaba a gurare daban-daban alqur'ani domin qawmin qawmi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi yadilun wadannan mutane su ba Allah subhanahu wataala ya sanya su shugabanni ne kamar yadda a wani guri Allah yake cewa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun muka sanya su shugabanni ne yahduna bi amrina da suke shiryarwa da umarninmu wato ba da san zuciyarsu ba da abinda muke yi musu wahayi ko abinda suke karantawa a littafin Allah da shi ne suke dora mutane akan hanyar da ta dace suke dora mutane akan abin da ya dace suke kuma hana mutane abin da bai dace ba ba wai akan san zuciyarsu suke jagoranci ba yahduna bi amrina lamma sabaru sun samu wannan matsayin saboda hakurin da suka yi saboda juriyar da suka nuna saboda yakar zuciyarsu da san zuciyarsu da suka yi da su bi Allah hakuri kai hakuri akan bin Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata wajibi da ya dora maka ko kai hakuri ta hanyar barin abin da ya haramta maka ko kai hakuri idan ya jarrabe ka da wani abu mara dadi wannan dukkan shi ana kira dukkaninsa ana kiransa hakuri to duk sun yi kowane irin nau'i na hakuri to wannan hakurin da suka yi sannan kuma suka zanto masu yaqini masu tabbaci masu sakankancewa da ayoyinmu dukkan wani abin da muka yi musu wahayi da shi suna yarda su karbe shi hannu bibi suna aiki da shi to waɗannan sifofi su suke sawa mutum ya zama shugaba na gari a gurin Allah in ya zanto ya sifantu da sifar shiriya shiriya daga Allah subhanahu wataala kuma ya sifantu da sifar shiryarwa zai zanto wanda yake koyar da mutane abin da ya dace to waɗannan sune a'immatul huda sune shugabanni na shiriya haka dukkanin annabawa shugabanni ne na shiriya saboda suna kan shiriya sannan kuma suna dora mutane akan shiriya haka nan dukkanin sahabban annabawa waɗanda suka yi tafarkin su suma su san zamo shiryayyu ne sannan kuma suka zamo akan tafarkin shiriya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su shiryayyu ne domin sun samu shiriya daga shiryayyen annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda haka suna shiryar da al'ummar su akan abin da yake daidai haka nan dukkanin manyan malamai na tabi'ai da suka zo dukkanin su ana kiransu a'immatul huda shugabanni ne na shiriya domin abinda suka tashi akan su shine sun tashi akan bin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sun tashi da kokarin karantar waɗannan abubuwa biyu da dora mutane akan wannan hanya ba su tashi akan bin san zuciya ba ko akan bin wasu abubuwa da suka kauce wa hanyar Allah kuma abinda suka tashi akan sa shine dora mutane akan hanyar gaskiya dora nuna wa mutane abin da ya dace da hada mutane abin da bai dace ba don haka suka cancanci a'immatul huda don haka dukkanin manyan limamai na tabi'a a'immatul huda ne haka nan shugabanni na taba'ul atba da waɗanda suke da waɗanda suka zo bayan su dukkanin su shugabanni da na shiriya su Imamu Malik Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad Imam al-Bukhari Muslim Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah Abu Dawud dukkanin su waɗannan shugabanni ne na shiriya irin su Sufyan ibn Uyayna Sufyan ath-Thawri Abdurrahman ibn Mahdi dukkanin su shugabanni ne na shiriya saboda haka waɗannan sun rayu akan tafarki madaidaici ubangiji subhanahu wataala ya sanya su a imma ne waɗanda ake karanta koyarwar su kuma ake bin hanyar su shi yasa Allah subhanahu wataala da ya zano annabawa a cikin suratul an'am a cikin suratul an'am Allah ya zano annabawa wajen guda 18 ce ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne Allah ya shiryar ce ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa wa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi Allah ya ce waɗannan su ne muka shiryar da su sune muka ba su littafi da hukunci wato annabci in waɗannan mushrikai za su kafirce wa abinda muka aiko ka da shi faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin to mun wakilta wasu mutane waɗanda su ba za su kafirce mu wannan abin da ka zo da shi ba saboda haka su kadai abin zai cuta ba zai cuce kai ba zai cuce ka ba sai Allah ya ce ulaika allazina hada Allah to waɗannan sune waɗanda Allah ya shiryar fa bi hudahu muqtadi kai ma kai koyi da shiryar su Allah subhanahu wataala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi koyi da shiryar annabawa yayi koyi da shiryar annabawa kamar yanda yake ce masa summa auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa وما كان من المشركين sannan muka yi maka wahayi cewa kabi hanyar annabi Ibrahim hanifan kabi addinin sa hanifan wanda ya karkace wa dukkan wata shirka ya karkace wa dukkan wata barna kuma bai taba zamuwa cikin mushrikai ba to waɗannan Allah subhanahu wataala ya dora su akan wannan tafarki kuma sun zanto a imma ne na shari'a saboda dukkan wani wanda yake son shari'a yake so ya zama shiryayye to dole ne ya bi tafarkin annabawan Allah dole ne ya bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dole ne ya bi tafarkin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su akan hanya madaidaiciya dole ne mutum ya bi tafarkin waɗannan in yana so ya zama shiryayye idan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa an ce masa ya bi tafarkin annabawan da suka gabaci fa bi hudahu muqtadi kai koyi da shiryar su to ta yaya mu kuma zamu ki koyi da shiryar waɗannan annabawa da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa waɗanda suka kasance akan shirya ne saboda haka wajibi ne ga dukkan wanda yake so ya samu kansa a cikin tutar annabawan Allah to dole ne ya yi koyi da shiryar su dole ne ya koyi da shiryar magabata to waɗannan ubangiji subhanahu wataala ya sanya su a immatan ne shuwagabanni ne akwai waɗanda suke zama shuwagabanni amma a kafirci ko zama shuwagabanni a bata waɗanda za su yi wa mutanensu jagoranci ne zuwa ga ɓata ƙarshe su yi musu jagoranci zuwa ga shiga wutar jahannama kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa innaka su aymanuhum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum fa qatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun Allah ce fa qatilu a'immatal kufri Allah yake gaya wa annabi da sahabbansa cewa ku yaƙi shuwagabannin na kafirci da nufin mutanen Madina mutanen Makka waɗanda suka kafircewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka fitar da shi da mutanansa daga garinsa Makka zuwa Madina to yanzu kun yi ƙarfi kuna iya kare kanku kuma kuna iya yakar su in sun kun yi alkawari suka karya bayan yarjejeniyar da kuka yi ko suka karya wannan yarjejeniyar Allah ce faqatilu a'immatal kufri Allah ya kira su shuwagabannin kafirci saboda abinda suke kai kafirci ne kuma suke kokarin sai sun ja kowa zuwa ga wannan kafirci hakanan ubangiji subhanahu wataala wani gure yake cewa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun Allah ya ce muka sanya su a'imma ne shuwagabanni ne yad'una ila an-nar amma waɗanda suke kira zuwa ga wuta kuma ranar al-qiyama ba za a taimaka musu ba Allah subhanahu wataala ya sifanta fir'auna da cewa zai zo a ranar gobe kiyama yana jagorancin mutanansa yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamati fa auradahum an-nar fabisa al-wirdul mawrud Allah ce zai zo gaba yana jagorancin mutanansa waɗanda suka bi shi akan bata ya je gangara da su cikin wuta tirda wannan magangara tirda wannan mashiga saboda haka shugabanci akan samu wanda zai yi shugabanci akan hanya ta turba ta annabawa to sai ya zama cikin a'imma allazina yahduna bi amrina wanda suke shiryarwa da umarnin Allah suke dora mutane akan wahayi suke dora mutane akan shari'ar Allah akwai kuma shuwagabanni waɗanda suke a'immatal kufri ne ko a'immatal dalal shuwagabanni ne na bata waɗanda suke dora mutane akan san zuciyarsu ko kuma su dora mutane akan bid'o'i akan hanyoyin da suka saba hanyoyin annabawa to waɗannan su kuma ranar gobe kiyama su ma za su zo da wannan shugabanci ne wanda za su bi wanda kowa a ranar gobe kiyama zai karkashin tutarwa yake to shine ubangiji subhanahu wataala yake gaya ma annabi Ibrahim alayhi salam yake nuna gaya mana cewa annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya masa wannan ni'imar wa auhayna ilayhim fi'l alkhairat sana ko muka yi musu wahayin ayyukan alkhairi wa iqamas salati da tsayar da sallah wa ita'az zakati da bada zakka wa kanu lana abidin kuma sun kasance masu bauta ne gare mu kadai wato Allah subhanahu wataala yace ya musu wahayin abubuwa guda uku ya musu wahayin fi'l alkhairat ayyukan alkhairi wato wanda ya shafi dukkan wani alkhairi ya shiga cikin alkhairati da Allah ya faɗa anan sawa'un alkhairi ne wanda yake tsakanin bawa da ubangijinsa ko alkhairi ne tsakanin mutum da dan uwansa mutum duk ya shiga nan haƙoƙin Allah sun shiga hakanan haƙoƙin bayin Allah sun shiga saboda kalmar alkhairati anan ta kunshi dukkan wani abu mai kyau duk wani abu wanda yake alheri ne ko haƙƙi ne na Allah ko kuma haƙƙi ne na wani mutum ya shiga nan sannan sai Allah ya waro abubuwa guda biyu ya sake maimaita su wa iqamas salati da tsayar da sallah. Tsayar da sallah din tana cikin wadancan alkhairai da Allah ya ce yayi wahayinsa gare su. Wa auhayna ilayhi fi'lal khairati aikata alkhairati, sallah ta shiga ciki. Wa iqama wa ita'az zakat, da bada zakka, ita ma bada zakka ta shiga ciki. Amma kuma sai aka ware su, aka sake ambaton su daban dan a nuna maka muhimmancin su, a nuna maka cewa waɗannan ibadu guda biyu, sallah da bada zakka, ba ƙananan ibadu bane. Duk da za su shiga ƙarƙashin waccan jumla na alkhairi, to amma ya kamata ka fahimci cewa waɗannan ibadu guda biyu su ne jagaba. Sallah ita ce jagaba a cikin dukkanin ayyuka da mutum yake yi da gaɓoɓi bayan kalmar shahada. Bayan kalmar shahada babu wani aiki da bawa zai yi tsakanin shi da Ubangijinsa na ibada da ya kai sallah. Ita ce duk idan ta daidaita, sauran ayyukan mutum ba sai su daidaita, amma in ta lalace to komai nashi zai lalace. Ita ce wanda Allah subhanahu wataala ba zai taɓa karɓar aikin mutum ba, matuƙar dai ya zanto sallarsa gaba ɗaya ta lalace, to wannan zai samu kansa cikin hasara. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Wasu bara gurbi suka zo daga bayansu, ada'u as-salah, suka tozarta sallah, wattaba'u ash-shahawat, suka yi ta bin sha'awa-sha'awan zukatansu. Allah ce da sannu za su gamu da mummunan sharri, ta ce wutar jahannama. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa daga cikin abin da ya gurɓata rayuwarsu shi ne tozarta sallah, wanda wannan ya sanadiyar shiga wutar jahannama. Jahannama mai ya shigo da ku jahannama, ba sa laka kun fi saqar, farkon abin da za su ce qalu lam nakum minal musallina, ce da mu ba mu zanto cikin masu sallah ba, ba ma sallah. Saboda haka rashin yin sallah matsala ce. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yanzu cikin hadisin Jabir wanda Imam Muslim ya ruwaito, bayna ar-rajul wa bayna al-'abd tarku as-salah, bayna al-'abd wa bayna ash-shirki tarku as-salah, babu abin da ke tsakanin shamaki tsakanin bawa da fadawa shirka sai barin sallah. Da zarar ya bar sallah shikenan zai fada cikin ayyukan shirka, ayyukan saban Allah. Hakanan cikin hadisin Buraida ibn Husayb, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman taraka faqad kafar. Alkawarin da ke tsakaninmu da mushrikai da kafirai ita ce sallah, wanda duk ya barta ya kafirta. Hadisi ne sahihi wanda Imam at-Tirmidhi da waninsa suka ruwaito shi. Saboda sallah ibaduddin ce, ginshikin addini ce, wanda ya tsaye da ita sai tsaye da addininsa, sauran abubuwa ma nashi za su yi kyau. Amma duk wanda ya tozarta ta yi wasa da ita, to babu shakka sai ka samu sauran al'amuransa ma ba za su yi kyau ba. Domin mai tsaye da sallah a lokacinta da yinta da sharɗanta da kiyaye wajibanta da rukunanta, wannan wani abu ne wanda zai taimaka wa mutum ya kuji ayyuka miyagu. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, Allah ya ce sallah tana hana alfasha da munkari. Wato idan mutum zai lizimci yin sallah akan lokacinta, kuma ya yi ta kamar yadda ake so, ya kula da rukunanta da wajibanta har ma da mustahabbanta gwargwadon iko, to babu shakka za ta taimaka masa wajen tsarkake masa zuciya, wajen wanke masa zuciya, za ta kuma zanto garkuwa tsakaninsa da shaidanu. Ubangiji subhanahu wataala zai ba shi kariya tsakaninsa da shaidanu, al'amuransa za su yi kyau. Amma idan ya watsi da sallah, to shikenan shaidan ya samu dama wato cikakkiya a kansa, kuma al'amuransa ba za su yi kyau ba. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya yi umarni da cewa mutum ya kiyaye sallah, kuma ya umarci hatta iyalansa, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Ka umarci iyalanka da sallah, kai ma kai haƙuri wajen juriya akan yinta. Ba za mu tambaye ka wani abu ba na arziki, mu ne za mu baka arziki. Kuma ƙarshen al'amari mai kyau yana ga masu taƙawa. Saboda haka sallah wani abu ne wanda yake shi ne zai kare mutum daga faɗawa cikin saɓon Allah, in dai zai lizimce shi akai akai. Shi yasa lokacin da, kamar yanzu cikin suran Nisa'i, wani ya kasance yana sata, aka zo aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana sata, annabi ya ce yana kula da sallarsa, ce eh yana zuwa masallaci yana sace, to satanhahu salatu, sallar nan tasa za ta hana shi. Matuƙar dai zai kiyaye sallah, to zai ga wata rana ya tuba ya daina. Amma idan har zai yi watsi da sallah baya yinta akan lokaci, ko baya yinta yadda ya kamata, babu shakka rayuwarsa za ta gurɓace, ba za ta yi kyau ba. Shi yasa ko a ranar gobe kiyama, farkon abin da za a yi mutane hisabi da shi shine sallah. Cikin ayyuka da mutane suka yi, ayyukan musu sallah, abin nan sallah, azumi, zakka, hajji da sauransu, farkon abin da za a fara yin hisabi a kansa shine sallah. Idan ta cika to sauran al'amura za su zo da sauki, amma in sallah ta samu tangarda to mutum zai samu kansa cikin matsala. To shi yasa anan Allah subhanahu wataala ya ware sallah ya ambace ta, sannan ya ware zakka ita ma ya ambace ta, domin ita ce mafi girman haƙƙin da ke tsakanin bawa dan uwansa mutum. Tsakanin mutum da mutum babban haƙƙin da ke tsakanin su shine zakka. Idan mutum Allah subhanahu wataala ya bashi dukiya, dukiyar nan ta kai nisabin zakka, to haƙƙi ne babba a wuyansa ya fitar da haƙƙin waɗanda Allah subhanahu wataala ya ce haƙƙin sa yana cikin dukiyarsa. Alladhina fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, da suke suka san cewa a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi ga wanda zai tambaye su da wanda ma ake hana shi saboda baya tambaya. To akwai haƙƙi a cikin dukiyarsu, wannan haƙƙi Allah subhanahu wataala shi ya sa a cikin shi ya ce nasu ne, kaso ne nasu, ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin har zuwa ƙarshen aya. Waɗannan da Allah subhanahu wataala ya faɗa rukunai guda takwas suke da haƙƙin wannan sadaka, wannan zakka. Saboda haka wannan zakkar da zai fitar ba wai kayansa ba ne, kayan wasu ne zai miƙa musu, zai ba su kayansu, kayan wasu ne. Shi ya sa ba a suka cire zakka haka kawai, maimakon ka ba wa mutane abin da ka cire sai ka ce bari ka je ka sai kayan abinci ka raba musu, ba naka ba ne, ya za ka yi musu tasarrufi da dukiyarsu? Sun ce maka abin da ka so shi suke so za su ci, ka so gero da masara da wai ka kawo musu, ya gaya maka in ka ba shi kuɗin gero da masara zai ci? So ba haƙƙinka ba ne ka yi tasarrufi cikin abin da ba naka ba, sai ka ɗauka ka ba su, su kuma su sai abin da suke so. In sun ce ma ƙwai da kaji da waye za su riƙa ci, kuɗinsu ne ba ruwanka. Haka ce in ka ba su ai ba su da hankali, za su je yanzu su cin kayan daɗi za su cinye, kuma su zo suna roƙonmu mu za je saya musu masara da gero da waye zo aje musu. Wannan ba ka da wannan damar, domin dukiyar ba taka ba ce. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Shi ta ce ka karbo, saboda haka ko su kawo ko ka saka za a je a karba. Ita zakka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ma aikawa yake ana zuwa ana karbowa, ba jira ake sai ka ga dama ka kawo ba, zuwa ake abi ka har inda kake, makiyaye abi su har gurin kiwonsu inda suke tara ma dabbobin su kawo su shan ruwa, anan ake zuwa ayi lissafi a fitar da zakka. Manoma abi su gona a karbi zakkarsu, haka nan ba su kuɗi a je a lissafa duk abin da suke da shi a karbi zakka. Wannan shine aikin waɗanda ake cewa su'at, sa'i da ake cewa sa'i, wannan shine aikinsa, shine tattara zakka. Sa'i daga sa'i ne, sa'i shine shiga nan fita nan, yaje nan yaje nan yaje nan, saboda zai je ya tattaro zakka, sannan a zo a tara ta, sannan a zo a raba ta. Saboda shi wanda zai bada zakka ba ma sai an jira ya zo ba, ko da karfin tsiya za a je a karba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya hana za mu karba da karfi, kuma mu kwashi wani abu na dukiyarsa a matsayin abin da tara na cewa ya ki bari a karbi zakkarsa har sai da aka nuna masa karfi. Saboda haka wannan yasa Allah subhanahu wataala ya ware zakka ita ma ita kadai ya ambace ta, saboda girman haƙƙin da ke cikin haƙƙin talakawa da yake cikin dukiyar masu zakka. Shi yasa Allah subhanahu wataala a ayar da take cikin suratul tauba ya hada su guda biyu, yace idan waɗannan kafirai sun yarda da waɗannan abubuwa biyu to shikenan sun zama ƴan uwanku. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atawu az-zakat fa ikhwanukum fid din, in suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka to sun zama ƴan uwanku a cikin addini. Saboda haka ba za su samu wannan ƴan uwantaka ba sai sun kula da waɗannan abubuwa guda biyu. To wannan shine dalilin keɓe waɗannan abubuwa guda biyu aka ambace su wa iqamus salati wa ita'uz zakka, duk da cewa sun shiga ƙarƙashin fi'ilal khairati, ayyukan alkhairi. Sannan Allah ya ce wa kanu lana abidin, kuma sun kasance masu bauta ne gare mu, wato ba sa bautawa kowa sai mu. Wannan yana nuna cewa waɗannan annabawa da Allah ya faɗa, annabi Ibrahim, annabi Ishaq, annabi Yaqub da sauran annabawan Allah, dukkaninsu sun taƙaita akan bautar Allah subhanahu wataala, ba su taɓa yin shirka ba. Kamar yadda annabi Yusuf yake cewa ma kana lana an nushrika billahi min shay, ba za ta taɓa yiwuwa ba mu haɗa Allah da wani. Haka nan annabi Ibrahim cikin yaban da Allah yake masa cewa ma kana minal mushrikin, bai taɓa kasancewa cikin masu shirka ba. Saboda haka wannan rutuba ce, matsayi ne na annabci, duka yadda za su iya ketowa cikin al'ummar da suke bautar wani ba Allah ba, su ba za a taɓa samun su da bautar wani ba Allah ba. Saboda haka sun tsaya akan tauhidi, sun tsaya akan bautar Allah shi kadai. Lokaci yayi za mu tsaya anan. abinda muka faɗa na daidai Allah ya bamu lada na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh